an tabbatar da mutuwar mutane akalla 23 sakamakon ambaliyar ruwa da ta janyo bullar cutar amai da gudawa wato cholera a cikin sansani dan gudun hijira na Minawao dake arewacin kasar Kamaru daf da iyaka da Najeriya. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana matukar damuwa a game da halin da ake ciki a wannan sansani dake kunshi da dubban yan gudun hijira, mafi yawan su yan Najeriya ne da suka tsere wa rikicin Boko Haram. Wani mara lafiya da ya nemi mu saka sunan sa yace mana, ni na kawo yata asibiti a yayin da na lura tana gudawa da bai tsayawa. Daga shiga wurin likita nima aka yi min gwaji, sai aka ce nima na kamu da wannan cuta. Gani ga yata dai amma jiki da sauki. Wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun sanar cewa fararen hula da dama na cikin mawuyancin hali a asibitoci. Hukumomin kasar Kamaru sun yi wani taron gaggawa a ranar Laraba da ta gabata, inda suka bada umarnin tura ma'aikatan agaji zuwa asibitoci masu cunkoso ciki har da kan iyaka da Najeriya. Wasu ma'aikatan agaji masu zaman kansu suna taimakawa kamar yadda shugabansu Gibai ya sanar da mu.
Nous avons des groupes de sécurité qui sont sur le terrain.
Muna da ma'aikata da dama da muka tura su wurare daban-daban. Mun hada da ma'aikatan lafiya a gundumomi da yawa domin kawo agaji dangane da wannan annobar.
Pour sensibiliser la population contre cette maladie.
A cewar gwamnatin Kamaru, adadin masu kamuwa da cutar na iya karuwa saboda wahalar shiga yankunan da lamarin ya shafa. Rashin tsaro sakamakon hare-haren ta'addanci na Boko Haram na hana jami'an agaji taimakawa wanda ake zargin sun kamu da cutar a wasu wurare dake kan iyakar Kamaru da Chadi da Najeriya. Yankin Mayo Saba shine yafi fama da wannan annobar. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaounde a kasar